الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسادوا مجلسين عشرين أتكم مجالس من التفسير القرآن من جرمة دميكي أوت رمضان أونا مسلاتين الفرقان أونا غرينا منكنو الله كرم أونا غري كاريا دا البركة دا سري يو عشرين أوت رمضان hijra annabi sallallahu alaihi wasallam ta 439 kuma da daga daren yau ne zamu shiga dararen karshe guda 10 na wannan wata waɗanda sune darare da suka fi ko waɗanne darare alkhairi Allah ya mana muwafaka da kyautata ibada a ciki da kuma dacewa da tsayuwar daren lailatul qadr wannan rana ta yi daidai da ranar 5 ga watan 6 shekara ta 2018 ta miladiya yau insha Allah zamu ci gaba da karatun mu na tafsirin alqur'ani a cikin suratul kahf zamu tashi aya ta 98 insha Allah ga tambayoyi da aka rubuto assalamu alaikum ina roƙon Allah ya hada ka da dukkan alkhairi ya kuma raba ka da dukkan sharri amin yace tambaya ta ita ce malam Niger sun riga Najeriya daukan azumi na fara azumi a Niger bayan an yi 10 sai na dawo Najeriya ranar da na dawo ban yi azumi ba saboda tafiya to da na zo Najeriya suna da 10 a yanzu suna da 10 a yanzu ina da 19 to suna da 20 a yanzu ina da 19 ko a yanzu lokaci sun dawo suna da 10 a yanzu ina da 19 su ma suna da 19 to yanzu idan aka kammala azumi 29 ko 30 ya zan yi da wanda na sha ai wanda ka sha Ramadan ne saboda haka ina nan kanka saboda haka dan an hade da 19 ba za ka ce shikenan in tai ruwa rijiya ba za ka yi haka ba saboda ka riga ka sha Ramadan sai ka rama saboda haka idan aka yi za ka dauki hukuncin nan ne ba hukuncin Niger ba dan haka idan aka yi kwana 29 na azumi in aka ga wataran 29 kaga mu 29 muka yi Niger 30 suka yi to za ka sauke tare da mu za ka rama wannan guda ɗaya da baka yi ba duk da ka yi 29 amma za ka dauki hukuncin mai yin 30 ne saboda haka za ka rama wannan ɗaya da ka sha idan kuma Najeriya aka cika ya zamanto 30 to kai ranar 30 ya zamanto maka 31 kenan to azumi baya zamantowa 31 sai dai bisa abinda muka rinjayar bisa fatawar da bisa mazhabar Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah bisa hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace as-sawm yawma yusumun nas wal fitr yawma yuftirun nas wal adha yawma yudhihun nas azumi randa jama'a suka tashi da azumi ne ranar sallah karama randa jama'a suke sallah karama ne ranar sallah babba randa jama'a suke sallah babba saboda haka zaka yi azumin wannan rana a matsayin cewar ranar da jama'a suke azumi ne ba ai sallah ba sai dai ba dole bane jumhurul malam mazhabar malikiya shine kan cewar zaka sha azumi amma ba a bayyana ba ka boye dan saboda ka tsare addinin ka kada ya zamanto cewar a ganka kana shan ruwa a ce wannan wani mulhidi ne ko kuma wadannan wani wajen ma ai maka rajam to amma abinda muke fatawa da shi shine mazhabar Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kai azumi ka kama bakinka akan cewar wannan ran da musulmi ne suke azumi saboda ka kai ma sai kai azumin wannan rana duk da yake ba lazimi bane tunda wata ya kasa kwana 30 ba zai kai kwana 31 ba saboda haka wannan azumi da kake kana yin sa ne dan aiki da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan cewa yana daga cikin Ramadan da yake dole ka azumce shi ba domin idin ka bai zo ba sal ranar idi ba tai ba ba za ka je filin idi kai kadai kai sallah ba domin al-fitr yawma yuftirun nas da jama'a ake sallar idi saboda haka ba za ka azumce shi kamar yadda musulmi suke azumtar sa amma ba zai zamanto a matsayin wato azumin Ramadan ba sai dai dan koyi da musulmi akan cewa suna azumi a wannan ranar musulmin wajen da kake wannan shine shine abin da ya bayyana akwai aqwal daban waɗansu sun ce lalle ka karya azumin bi halatta ka azumce shi ba amma ba za ka yi idi ba waɗansu kuma suka ce ka wato kai ka karya shi a zuci wato ka nifi yin azumin a zuci amma ka kama bakinka saboda tsara addini aqwal dai na malamai kusan sun kai guda uku a wannan mas'alar abinda muka rinjayar shine wannan magana da muka ambatar magana Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wallahu ta'ala a'lam idan mutun ya tafi daga nan ahsan idan mutun ya tafi daga nan ya je Niger rana 29 suka ga wata shi kuma azumin sa 28 to ya zai bai cika Ramadan ba 28 in yayi azumi ya azumi ranar sallah kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana hadithin Abu Sa'id al-Khudri idan yayi sallah yayi 28 bai cika Ramadan ba domin Ramadan domin wata 29 ne ko 30 to a cikin irin wannan yaya zai yi sallah tare da mutane bisa wannan hadithin na Aisha wal fitru yawma yuftirun nas sallah ran da mutane suke yin sallah ce saboda haka idan yayi azumi 28 zai sai rama kwana 1 na Ramadan sai rama kwana 1 na Ramadan wanda da shine zai cika Ramadan din sai zamanto 29 an fahimta ai ko haka mutum zai yi koyaushe inda kake nan zaka yi hukunci inda kake nan zaka yi hukunci ba zaka yi istishabul asl ba domin asl a nan wajen wato wani asl din ya zo ya kebance shi ka'idar da malaman fiqh suke faɗa ta istishab ba ta hau kanka ba a nan wajen al asl a wajenka ya canza da ka zamanto mazaunin wani wajen saboda haka ba zaka dauki hukuncin wancan wajen inda ka ga wata ba zaka dauki hukuncin inda kake ne to yanayin aiki ya hada mu kwana da waɗanda ba musulmi da wanda ba musulmi ba a daki daya ni na ajiye qur'ani a dakin shi kuma yana kawo mata yana fasikanci da su shin aje qur'ani akwai laifi a aje qur'ani babu laifi a inda yake tunda shi alqur'ani littafin Allah ne ba wulakanta shi ake so wulakanta shi shine ba a so kan a tattaka shi ko a yayyaga shi amma mushkilan gare ka ne kai da kake zaune inda ake saban Allah kana zaune mutun yana kawo matan banza yana fasikanci da su kana jin abin da yake bai halatta ba kuma kana ganin su watakila ko ma dai baka gansu ba yayin da suke zaha ga matan da suke shigowa saboda haka wannan ba haƙƙin zamantakewa bane dan haka sai ka nemi musanya ka nemi canji wannan halaka ce kai kanka kake kusaddan da kanka gare ta saboda haka mutun ya nisanci Allah madaukakin sarki ya ce wala taqrabu zina kada ku kusanci zina to wannan abin da yake maka kusantar da kai yake zuwa ga zina Allah ya kare kai ya kare mu baki daya sannan wannan yace mallan ya halatta mutun ya yi wa kansa addu'a Allah ya karbi rayuwarsa sakamakon wata masifa da ya shiga mallan abin da yasa na faɗa haka dan an wayi gari dan da in wayi gari in ga iyali na da ƴaƴana suna bara cikin kaskanci da wulakanci to gara a ce bana rayuwa kuma naga hakan na fuskance ta kuma ni ba zan iya ba ina roƙon mutane ba Allah kai ina roƙon mutane Allah kai ne mai afuwa kana son afuwa ka yi mana afuwa da fatan za ka gane rubutun nawa Allah ya baka nasara amin alhamdulillah nayi kokari na dan gane din Allah ya yi maka Allah ya sanya maka mafita ba a roƙon Allah akan cuta da ta sauka mutum baka san abin da Allah zai kawo gobe ba ka zamanto mai kyautata zato ga Allah ka yi bakin kokarinka akan nema da kuma neman taimakon Allah jalla wa ala da kuma babu laifi mutum ya shiga cikin tsanani irin wannan ya yi tambaya amma in zai tambaya ya tambayi shugaba ya tambayi sarki ko ya tambayi salihan bayin Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya tambayi sarki fa lam yuliha fil mas'ala to bai lallaciya ba naci da aka hana a cikin ru a cikin tambaya bai ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tas'alin nasa shay'a fa in kunta la budda sa'ilan fala tas'al illa salihin kada ka tambayi mutane komai idan la budda sai kai tambaya to kada ka tambayi kowa sai salihai wato mutanen kirki masu addini su zaka tambaya to in halin ka ya isa domin wanda ya shiga cikin irin wannan hali tambaya ta halatta a gare shi ne tambaya ta halatta a gare shi wanda tsanani ya kai shi irin wannan muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yaye maka ya yaye masa sauran bayin sa tsananin da ake ciki a cikin wannan al'umma na yunwa da rashi Allah ka yaye mana Allah kawo mana sauki Allah ka ciyar da mu muna cikin yunwa ƴan uwan muna cikin yunwa Allah ka ciyar da mu wanda suke da rashin tufatarwa Allah ka tufatar da su ga halin tsoro ga halin tsanani ga halin masu garkuwa da mutane ko yau din nan shekaran jiya wani bawan Allah da kullun yake lizumtar majalisin nan an yi garkuwa da mahaifiyarsa a yanzu din nan suna neman wai sai an biya kuɗi za a sake ta dattijuwa tsohuwa don rashin wato rahama an yi garkuwa da ita wannan al'amari ya dawo a cikin wato hanyoyinmu na cikin jihar nan abin nan ya dawo a cikin wata mai alfarma kamar wannan ko mutanen da suke waɗannan abubuwa da su waɗannan da suke waɗannan abubuwa ɗan uwanmu ne musulmi masu magana da harshenmu kuma suna da'awa an ce suna sallah amma ga abin da suke yi muna roƙon Allah ya yaye mana wannan masifa su kuma waɗannan ashararren mutane Allah ya mana maganin su Allah ya karya ƙarfinsu Allah ya dakusar da ƙarfinsu Allah ya sallada bayinsa a kansu kamar yanda suke wannan jefarazani da ɗaukan makami a kan bayin Allah muna roƙon Allah ya mana maganin ɓarnarsu innama jaza'ul ladina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ard dhalika lahum khizyun fil hayati ad-dunya wa lahum fil akhirati adhabun 'azim Allah ka sallada wannan aya a kansu sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا
نعم الله يقول قال هذا رحمة من ربي ذو القرنين سيأتي هذا رحمة من ربي وأن توشيا دكاريا دنجنا مكو رحمة من ربي رحمة تشيدك أبنججنا وتنئما تشيدا يما باينسا domin wannan ya hana fitowar waɗannan mabarnata domin su rinka yin barna a cikin su yace ba ni wato kamar yana ce musu babu wata baiwa da nake da ita akan ku da wata falala da nayi muku domin abu ne wanda yake daga ubangiji na ba daga gare ni ba to wannan yana daga cikin sanin Allah na shi wannan sarki Dhulqarnaini yace kuma wannan ya nuna abinda malaman musulunci suke faɗa suke cewa as-sultan zillullahi fil ard shi sarki inuwar Allah ce a bayan kasa wato da yake ka Allah yana kawo ma mutane hutu da wato ingantaccen mulki shine wato hutu ne ga mutane kamar yanda inuwa take hutu saboda da shine ake tsare jinin su da dukiyoyin su da rayukan su a cikin wannan ayar ne akan wannan ne Imam Al-Qurtubi a tafsirin sa yake cewa a wannan ayar akwai dalili akan cewa wajibi ne farilla akan sarki shugaba na musulmi ya tsaya da tsare wato da tsare garuruwan su da rayukan su da dukiyoyin su da kuma dukkan inda ya san cewar za a kawo musu wato hari kan aketa alfarmar su aketa zaman lafiyar su wajibi ne ya toshe wannan kafa kuma ya gyara wato kafa da ake da za a iya shigowa dan a far musu daga cikin dukiyoyin su da Allah ya sanya dukiyar al'umma dukiyar kasa wadda da ita ce ake ginawa da ita ce ake gina kasar wanda wannan dukiyar tsare haƙƙin su shine farkon abin da ya wajaba yayi ba bai kuma halatta a gare shi ya ce zai farlanta musu wani haƙƙi wata dukiya wadda za su biya shi ba dan ya musu wannan sai dai idan dukiyar da take ta al'umma ta gaza to babu laifi zai iya sanya musu wani haƙƙi wanda za su kawo gudumawa wanda da wannan ne za a samu a tsayar da wannan maslaha ta gina al'umma amma karɓar wannan kuɗi shine haraji da ake sanya wa mutane yace ana yin sa ne da sharadi guda uku na farko wato daga cikin sharadi na farko kada ya zamanto ya fifita kansa ya kebanta kansa da wannan dukiyar wato kada ya zamanto mai handuma ga dukiyar al'umma yanzu kaga a kasashen turai da kasashen yamma hana haraji yana daga cikin manyan laifuffuka in dai ka hana haraji sai ka je kurkuku ba zancen tara sai ka je kurkuku to shi yasa kuma barna da cin kudin hukuma shi ma yake daukan wato horo mai tsanani in dai ka ci dukiyar al'umma sai ka je kurkuku sai an daure ka kasa ko irin China in ka ci dukiyar al'umma kisa ne su kashe mutum suke saboda cin amana ne dukiyar da aka hada gabaki ɗaya ta al'umma dan a gyara al'umma da ita mutum yazo ya zabe ta da kanta to kaga har malaman musulunci sun ce sharadin ka sanya ma mutane haraji idan dukiyar al'umma ta gaza wajen getta al'umma shine kada ya zamanto ka fifita kanka ka kebance kanka da ci kada ka cinye mu ko nan sai ka ga gabaki daya kudin subvention da aka bayar na local government gabaki daya chairman ya zo ya dauke su gabaki daya ya zo ya zauna a raba ga na wannan ga wanda za a kai ma wannan ga wanda za a kai ma wannan shikenan to irin wannan cin amanar ba wani abu ne ya kawo mana ba illa jahilcinmu shine domin waɗannan wanda suke wannan saboda jahilcin su za mu dawo muna cewa sai wani mu din ne wanda dukiyar tamu ce daga baya za mu zo muna cewa sai shi wannan barawa sharadi na biyu kuma yace kuma ya fara da mabukata kafin ya kai ya zuwa ga waninsu na hudu kuma ya zamanto cewar ya daidaita wajen bayar da wajen raba ta wajen amfani da ita wato an yi budget kuma budget din ya zamanto mai adalci da wannan sharadi ne ake karban haraji in ba da haka ba bai halatta ba kun ga shi yasa Shehu Usman ya yaki sarakunan habi ɗaya daga cikin dalilan da ya bayar akan abin da ya musu shine sun dora wato haraji na zalunci akan talakawa bayan kuma ba wani abu suke ba to a shahid anan shine cewa haƙƙin shugaba ne ya kawo tsaro a cikin rayuwar al'umma kamar yanda waɗannan suka nemi tunda suna ƙarƙashin mulkin Zulkarnain suka nemi ya kare su daga barnar da yajuju wa majuju suke yi na karkashe su mutane da suke da karkashe al'umma da ruguza al'umma da suke yi suka ce sarki shi sarki Zulkarnain ya amfani da mulkinsa kan ya kawo musu tsari da kariya daga gare su da yayi bai zo kamar yanda ake cewa to gashi mun yi muku kaza kwanan nan aka yi democracy day abinda ake ta faɗa kenan ko mun yi muku kaza to amma shi sai yace hada rahmatun min rabbi wannan rahama ce daga ubangiji na to sarki kenan wanda ya san amana ya san abinda yake yi ba falala yake yi ma mutane ba alfarma yake musu ba haƙƙin su ne yake ba su kuma daga Allah abin yake to wannan kun ga shine irin koyarwar musulunci dan haka bai kamata mu rinka ruduwa da irin waɗannan ba idan masu mulki suka zo suna gaya mana sun yi kaza to mu musu hisabi da kukai kaza da kukai kaza me kuka samu har kuka zo kukai wannan abinda kukai din yayi daidai ko bai daidai ba akwai wani website ya kamata a samari masu kokari a cikin social media yasir ya kamata kuma yada hankali akan su budget it haka suke rubuta shi budget it suna bibiyan duk kasafin kudin kowace jiha daga cikin jihohin Nigeria da abinda aka ce za a yi kuma su gani an saki kudin in an saki kudin an yi abun idan an yi abun an gama ya dace da kudin da aka ce an saka ko bai dace ba to wannan shine muhasaba ku sanya shugabanni su zamanto suna karkashin muhasabarku to ya kamata waɗansu samari ne ba musulmi ba suka samu suka yi wannan kuma suna so su fadakar kowa zai iya shiga ya ga abin da ake yi shi kansa yayi monitoring to yafi a rinka shiga gidan radio ana sanya hukuma ta zamanto ta kare kanta bisa bayani na ilimi da aka samu ba aje ana yin biki akan wannan ba ana zagin wannan ana gugar zana ga wannan ana ba'a ga wannan ana tsi ana yin ashariya ga wannan dan an ba mutum naira 5000 cikenan sai yaje ya sayar da alfarmar abin nan azumin sa da hanyar wato sakin bakin sa akan haƙin bayin Allah wannan ita ce ainihin siyasa ta gaskiya ya kamata ku kula da wannan a sanya masu mulki ya zamanto ana yi musu wato suna da mas'uliya su kare kansu a gaban wato a gaban mabiya mu abinda ya cuce mu shine an sanya wakilai majalisar jiha su ne za su sanya gwamna ya zamanto cewar suna sa shi ya samu mas'uliya abinda yake yi daidai ne ko ba daidai bane to amma yanzu duk inda muke gani majalisar a aljihu gwamna take ba abinda za ta iya yi idan ma bata yadda ba shugaban idan ma suka ga zasu in ya ga zasu masa wani abu cikin dare za a je a shirya a tsige shugaban majalisar a kawo wanda zai abinda gwamna yake so abinda al'ada kenan to ta yaya za a yi a ce an samu mulki babu mas'uliya babu wanda zai muhasaba kiranye da ake ce ana yi ba a yi ba za mu iya ba saboda an maida abin komai sai da kuɗi saboda haka yayin da ka tashi ma kace za a kai ma ƴan majalisar in ba sa yi kace za ka yi musu kiranye tuni wanda suka bi ka kuɗi za su je su shirya duk a zo a watsar da abin duk ba wani abu ne kuma saboda ana amfani da jahilcinmu don haka dole ne mu tashi mu fadakar da kanmu mu tashi ne ilimi indai muna son mu samu gyaran al'umma mu samu mulki na adalci to Allah madaukakin sarki yace fa idza jaa wa'du rabbi yace dhulqarnaini sai yace to idan alƙawarin ubangiji na yazo alƙawari a nan wajen shine alƙawarin da Allah yayi na kan cewar wannan kariya za ta zo ƙarshen ta shine zahiri cewar tana da iyaka to idan wannan alƙawari na ubangiji na yazo ja'alahu dakkan a qira'ar jumhur zai sanya shi daga-daga wato ya dagargaje ya zamanto daidai da ƙasa yayi labor ko kuma ja'alahu dakka a qira'ar hafs kenan wanda ita ce kusan shi da ƴan kufa haka suka karanta da shi da hamza da kisa'i al-kufiyun ja'alahu dakka zai sanya shi ya zamanto wato kamar bayan taguwa mara tozo wato ya zamanto flat labor daidai da ƙasa da ba yayi tudu ba yayi sama to zai mayar da shi daidai da ƙasa ya zamanto ba shi da wani alamar sa wa kana wa'du rabbi haqqan kuma alƙawarin ubangiji na gaskiya ne wato wannan abin tabbas zai faru to shine aka ce farkon farawar rugujewar sa shine wanda annabi sallallahu alaihi ya faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin kamar yanda yazo a hadisin a hadisin ummu habiba wanda bukhari ya ruwaito a daidai tafsirin wannan ayar ya kawo shi hadisin cewar toshiyar yajuju wa majuju ta rushe gwargwadon halka daya yar kankanwa to farkon farawar rushewar sa kenan to ya rushe shine rushewar da wannan rushewar da aka fada ita ce rushewar da take dabda za ta faru ne dabda sa'ar alkiyama ko ka ta riga ta faru kuma fitowar su da suka yi shine fitowar da waɗansu malaman tafsiri suka fassara da cewa su ne fitowar mogol da tatar ko kuma a wannan rushewar bata faru ba za ta zo ta faru a ƙarshen zamani lokacin ba bayyana ya juju ma juju bayan saukar annabi Isa wallahu ta'ala a'ala wa tarakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'd kuma muka bar sashen su ya juju ma juju a wannan rana suna wato cakuduwa da juna wa wannan wace rana ake nufi malaman tafsiri sun yi sabani a tafsirin an ce yawma idhin wato ranar da aka gina wannan garo a wannan rana sai muka bar Yajuju da Majuju suna cakuduwa da juna wato da aka hana su shigowa fitowa daga inda suke sai suka rinka cakuduwa da juna suna cin kansu wato kamar ruwa kamar yadda ake cewa kannaru ta'kul ba'daha in lam tajid ma ta'kulu kamar wuta da take cin kanta in bata samu abin da za ta ci ba wato sai wato a wannan rana da aka toshe Yajuju da Majuju daga shigowa cikin wurin da za su yi barna ga sauran kabilun bani adam sai suka rinka wato barna tsakanin kansu suka rinka kashe kansu suka rinka cin kansu to dama haka mabarnaci yake in ya rasa wanda zai mabarna barnar sa sai ta ci kansa ko mutun ne ma mai mummunan hali wato mai masifa idan ya rasa wanda zai ma masifar sai ya ci kansa da masifa to wannan fassarar da su Ibn Ashur suka yi kenan amma da yawa daga malaman tafsiri sun ce wa tarakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'd zamu bar sashin su suna cakuduwa da sashi ana nufin bani adam yawma idhin ay ranar da alƙawarin ubangijin ka zai zo wato wannan ishara ne ga tashin alkiyama kan cewa a ranar tashin alkiyama haka mutane za a cakudu da juna to da yake makasudin wannan sura shine tabbatar da ranar alkiyama a bisa dukkan tafsirin guda biyu wannan ishara ne ga ranar alkiyama idan a tafsirin farko ne cewa an tare su suka zamanto sun cakudu da juna tare da yawan su saboda su Yajuju da Majuju suna da yawa sai ga su an tare su yanda duk da yawan su sun kasance an tattara su waje daya kamar yanda Dhulqarnain yayi to idan Dhulqarnain yayi irin wannan to ina ga ubangijin Dhulqarnain zai iya hada bani adam baki daya a lokaci daya ya zamanto sun cakudu da juna saboda haka a cikin wannan akwai ishara ga tashin alkiyama da yanda Allah zai tara mutane ga baki daya idan kuma a tafsiri na biyu ne to ba da labari ne na kan cewar ranar da alkawarin Allah ya zo da zai ruguza wato bangon Dhulqarnain to mutane idan Yajuju da Majuju suka fito to a wannan rana zaka hadu da su sun cakudu da sauran bani adam a wannan rana kafin tashin alkiyama to shi yasa sai aka ce wanufiha fis-sur to wannan wanufiha fis-sur wato farkon wata jumla ce aka hura a cikin kaho as-sur kamar yanda yazo a hadisin Abdullahi bin Amr bin al-As kaho ne wanda ake hurawa a cikin sa kamar yanda wato sojoji kuma ada suke da wato kowane komanda a battalion sa akwai wanda yake shine saja wanda shine yake hura kaho a da kafin ai wusur da kaho ne begila kaho ne na gaya maka ake yi kaho ne ake yi haka za ka ganshi kaho ne idan aka hura to dukkan sojoji dukkan runduna sai su halarta gaban babban komanda to haka za a yi tashin alkiyama akwai kaho na halittar Allah halitta ne daga cikin halittun Allah wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi sifarsa kuma ya faɗi cewa yana hannun mala'ika ya ce wannan mala'ika ya riƙe shi a hannunsa ya sunkwi da goshinsa ya kasa kunne yana sauraron a umarce shi ya hura ya ce kaifa an'am yaya zan samu ni'ima wa sahibul hut qadil taqama sahibul hut al-hut fa al-hali ma'abucin wa qadil taqama sahibul qarn al-qarn al-hali ma'abucin kaho ya kama kaho ya sa a baki wahana jabhatuhu ya sunkuyar da goshin sa wa asgha sam'ahu ya kasa kunni ya ji umarni hankalin sahabbai ya tashi suka ce ya rasulullah kaifa naqul dan cewa ita ya zan shiga cikin ni'ima ina a cikin wannan hali shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanin wannan to ya zai ji dadi alhali gashi shi yasa wani lokaci yana taba Aisha yana cewa ya Aisha da kun san abin da na sani da kun yi kuka da yawa da kun yi dariya kada sai sahabbai suka ce to ya zamu ya rasulullah yace qulu hasbunallahu wa ni'mal wakil ala allahi tawakkalna hasbunallahu wa ni'mal wakil ala allahi tawakkalna to Allah ya ishe mu kuma ga Allah muka dogara saboda haka Allah ka zama gatan mu Allah ka amintar da mu daga furgici da razani da zai zo to wannan wannu fi khafi sur hurawa ta farko ita ce hurar da ake ce mata wato nafhatus sa'iq wato hurawa da kowa zai zamanto ya suma in kanat illa sayhatan wahidatan ya take ne wahum yakhissumun ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينصلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون وأن تبيونشي أما تفرقون يا تكيني أتكين سورة ياسين نعم تركين آير وهم يخصمون إن كانت إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون إن كانت إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون هورا واشي قدات إذا أي دذات ركيس الهالي سنة خصومة النبي صلى الله عليه وسلم يتشي وانا يا شمفتا يا بجي تفا ذي فيا أنا أونا مسا وانا يا كلوما ذي كيباكي وانا يا جارة وجن ديكي بنروا ينا جرن يبود إرواي شغو yayi ban ruwa a gonarsa a lambunsa sai a hura shikenan kowa sai ya suma sai mutuwa to sannan kuma sai ayi ruwa kamar yadda yazo a hadisin Abi Hurairah sai ayi ruwan mutane za a tsaya masha Allah iya lokacin da Allah ya so babu wani wanda yake da rai kama bada'ana awwal khalqi nu'iduhu to sannan kuma sai ayi ruwa ruwan nan kamar yayyafi haka zai sauka a bayan ƙasa baki daya duk inda rai yake kamar an saukar da ruhin ne a wajen to sannan sai a sake hurawa shine in kanat illa sayhatan wahidatan wa nufikha fi suri fa idahum min al ajdathi ila rabbihim yansilun aka hura a cikin kaho to sai ga su daga cikin kaburbura suna tashi daga ubangijin su zuwa ga ubangijin su alhali suna tsuhowa suna fitowa kamar yanda kwaya take kamar yanda tsuro yake tsurowa daga ƙasa to shine to Allah ya ce wannu fi khafi sur aka hura a cikin kaho fa jama'anahum jama'a muka tara su tarawa wannan da aka ce jama'a aka kawo ta wato da sigar masdar dan ta karfafa cewa taran da Allah madaukakin sarki ya ce zai tara mutane ba taro ne na majazi ba kar kai masa wata fassara kace ana nufin taron rayuka a taro ne na hakika kowa sai ya halarta kamar yanda Allah madaukakin sarki yace wa zalika yawmun mashhud rana ce da ake halartarta kuma yace jama'a taro mai girma dan yayi tahwili yayi ya sanya tsoro a ciki in kana son ka ga taro to babu taro kamar wannan kai ko taron da aka ce an tara tun daga annabi Adam ka biyo dukkan kurunun nan da suka taho har zuwa ƙarshen annabawa annabin ƙarshen zamani sallallahu alaihi wasallam har waɗannan shekaru aru da suka zo har waɗanda za su zo bayan mu gabaki ɗaya ba wanda aka ware ba wanda bai zo ba saboda aka taro ne mai girma shi yasa aka ce fa jama'anahum jam'a taro babba wa aradna jahannama kuma muka bayyanar da jahannama muka bijirar da ita lil kafirina arda muka bijirar da jahannama a wannan rana ga kafirai bijirarwa wato nuna ta da Allah zai yi ga kafirai wato nuni ne na gaskiya ba na majazi ba kuma nuni ne wanda yake wato ba majigi ba nuni ne na hakika ba ma ba fim bane na hakika kuma nunu ne wanda yake mai ban tsoro mai razani yin haka domin a dada ƙara sanya musu a dada ƙara mu sanya a dada ƙara razanar da kafirai domin yayin da tun ma kafin su shige ta aka nuna musu ita domin a wannan halin za a yi hisabi bayan an nuna jahannama to a cikin wannan akwai razanarwa da tozartawa ga kafirai Allah ya kiyashe mu yace alladhina kanat a'yunuhum sai aka fassara su su wane ne waɗannan kafirai su ne waɗanda idanuwansu fi ghita'in suka kasance a cikin dimkewa wato a cikin rufi an zikri gabarin ambatona shine gabarin alqur'ani da garin da wato ta hanyar bujirewa gabarin tunani wa kanu la yastati'una sam'a kuma sun kasance su ba su da ikon sauraro ma'ana suna hana kansu sauraron wa'azi shine ma'ana ba su da iko tamkar wato sun kasa sauraro ne a'a ba kasawa suke ba sun hana kansu jin wa'azi an ce idanunsu suna cikin wato murfi gabarin ambaton Allah shine ba sa in sun ga aya wato ba sa la'akari ba sa lura to a cikin wannan kun ga an bayyana dalilin kafircin kafirai shine rashin amfani da abinda Allah madaukakin sarki ya ba su na basira kowa Allah ya bashi ido kuma kowa zai ga ayar Allah amma akwai waɗansu su sun zabi in sun ga ayar Allah sai su rufe ido mu babba abinda muka gani mu ba mu ga komai ba in ma an gaya musu ba za ku lura ba kaga aya aya ce wannan ta Allah ni ban ga komai ba shi ya zaba ya hana kansa ganin ayar Allah haka dalika in an masa wa'azi an tunatar da shi mu ba za mu saurara ba mu ba wannan muke so mu ji ba amma da za a zo da waka da za a zo da tatsuniya da za a zo da hirace-hirace to nan wajen sai a kwana ana yi amma da za a ce za a faɗi gaskiya da za a ce da za a ce ayoyin Allah za a faɗa da za a ce wa'azi za a yi da za a ce alqur'ani za a karanta sai a ce a kawo mana wani labarin daban ba wannan ba ku kenan aikin kenan haba ai duniya akwai nishadi to kenan kaga kafirai abinda yasa za a yi musu wannan bijirar da jahannama gare su saboda sun zabar ma kansu rashin sauraron ayoyin Allah dan haka wato Allah yana cewar a shine yake shiryar da wanda yake so kuma yake tabar da wanda yake so wanda Allah ya shiryar da shi ya masa baiwa wanda ku Allah ya tabar da shi adalci ya masa domin shi ya zabar ma kansa domin Allah ya bashi ji ya bashi gani amma ya zabi kan cewa ba zai amfani da su ba kan yanda Allah ya ce ya amfani da su saboda haka ba ji kafiri ba tilasta shi akai zuwa ga kafirci ba abinda ya zaba kenan sai Allah ya sakar masa sai ya hana masa taufiki Allah ka kiyashe mu na'am
فَعَصِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بالأحسنين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا
تكمين ده قباتا مقصود منفتح شوار a babban makasudin wannan surar shine tabbatar da wato tashin alkiyama kuma a nan daga kissar Dhulqarnaini da abin da ya faru da ambaton alkawarin Ubangiji sai aka yi takhallusi aka fitar da natija ya zuwa ga tabbatar da wannan shine abin da zai shine tabbatar da tashin alkiyama da kusantar da surata ga wato zukatan bayi to da kuma irin abin da za a fada a da kuma irin abin da yake za a fada gare su ga waɗanda suka kafirta ranar alkiyama domin wannan ya zamanto wa'azi ga waɗanda ba su yadda da ranar alkiyama ba ko sa tsorata su inganta itikadun su Allah yace afa hasibal ladina kafaru an yattakhidhu ibadi min duni awliya to shin waɗanda suka kafirta suna tsammanin za su riki bayina su zamanto iyayen giji majibin talamarin su ba ni ba inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula haqiqa mu mun tanadi wutar jahannama ta zamanto abun saukar baki ga kafirai wato kafirai suna tsammanin za su riki bayina inji Allah bayin Allah anan sune waɗan duk wanda ake bauta ma ba Allah ba ba tare da yaddarsa ba ya hada mala'iku kaga ana bauta ma mala'iku mala'iku ba su ce a bauta musu ba annabi Isa ana bauta masa annabi Isa bai ce a bauta masa ba Uzairu ana bauta masa Uzairu bai ce a bauta masa ba waliyai waɗanda ake zuwa ana roƙon su ana doka ane musu addu'a bauta musu ake ba su ce a bauta musu ba to waɗanda kafiran da suka riki waɗannan bayi na Allah a matsayin majibinta suna tsammanin a za su rike su wannan rikan nasu da suka yi zai amfane su ranar alkiyama a ranar da za a bijirar da jahannama gare su a bayyane a nuna ta gare su to a wannan lokacin suna tsammanin waɗanda suka rika a matsayin wato iyayen giji ba Allah ba za su amfane su to shine Allah madaukakin sarki yace ya faɗi wannan kalma inna a'tadna ta kunshi jawabi shine cewar ba za su amfane su ba bal Allah ya tanadan ma jahannama ta zamanto saukan baki ga kafirai to sannan kuma ita kanta wannan jumlar hukunci ne da kuma gaskiya ce da Allah yake tabbatarwa cewa hakika Allah ya tanadi jahannama ta zamanto ita ce saukar baki ga kafirai domin duk wanda ya je ranar lahira duk wanda ya je rayuwar lahira farkon tashin alkiyama ya bakunci lahira bako ne to wanda ko za a ce abinda za a gabatar masa na saukar bako shine wutar jahannama tirda wannan abin saukar baki alladhina dhalla sa'yuhum qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala to sai Allah yace kace musu aka ce qul domin mutane su san cewa wannan al'amari ne muhimmi da ya kamata su tattara hankalin su ci hal nunabbi'ukum shin ba ma ba ku labari ba bil akhsarina a'mala da mafiya tatsewa a wajen aiki su wane ne masu ba da labarin hal nunabbi'ukum mu za mu ba ku labari wato Allah kenan Allah ne yake cewa shin ba ma ba ku labari ba wannan wato damirul azama ko kuma Allah da manzansa tunda Allah ne yake wahayi manzo sallallahu alaihi wasallam yake isarwa yake bayani to hal nunabbi'ukum Allah yake cewa wato kace ya rasulullah ba ma ba ku labari ba da ni da ubangiji na bil akhsarina a'mala ko kuma ba ma ba ku labari ba mu inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ni da mu'minai mabiyana domin mu'minai mabiyana su ma masu wa'azi ne masu isarwa ne to ba ma ba ku labari ba su wane ne masu tabewa su waye suka fi kowa tabewa a wajen aiki shine alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya jawabin sune wannan an zo da sigar jawabi domin tashwiki a kasa kunne ku ji bayan an ce kul ka fada to aka zo kuma da tambaya bana ba ku labarin su wane ne waɗannan ba to sannan wajen bayanin su sai aka dauki siga mai tsawo aka yi itnabi aka ce alladhina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya sune wanda aikin su da kokarin su ya bace a wannan rayuwar duniya wato suka bata a wajen aiki suke amma aikin banza domin ba suna yi ba akan shari'a suna wahum yahsabuna alhali su suna tsammani annahum yuhsinuna sun'a kan cewa su suna kyautata aiki ne shine wanda Allah yake cewa amilatun nasiba tasla naran hamia mai aiki mai shan wahala aiki yake amma wahala yake saboda ba akan shari'a yake ba wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura muka fuskanci abinda suka aikata na aiki muka sanya shi haba'an manthura kura wadda take aiki yaya ake yada ta wato ba za su samu komai ba. To shine wannan duk wanda yayi aiki ba akan shiriya ba, wannan shine karshen sa. Shine yafi kowa tabewa ranar alkiyama, shine yafi kowa tabewa ranar alkiyama. Shi yasa ake cewa idan bai halatta mutum yayi aiki ba sai ya san hukuncin Allah akai, dan saboda kada ka je kai ta aiki nan kuwa aikin naka ba abinda zaka samu. Shine wanda yayi aiki ba akan ilimi ba, ba akan shari'a ba. Aiki ba zai karbu ba sai idan mutum yayi shi dan Allah, kuma yayi shi bisa ko bisa tsarin Allah, kamar yanda ya aiko ta hannun manzansa Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Dan haka wanda yayi aiki, waɗansu suna fassara wannan ayar da masu riya, sun yi aiki amma ba su da komai, saboda aikin nasu ba dan Allah suka yi ba. Saboda haka za su tashi suna tsammanin sun yi aiki, alhali kuma abinda suka yi ba komai suka yi ba, domin shiriya ba ta da lada. Duk abinda kai ranar alkiyama shine za a ce ka tafi wajen wanda ka bauta ma, ka bauta wanda kai dan shi ya baka. Sawa'un shahada ce kai, ilimi ne ka yada, sallar dare ce kai, kyauta ce kai, jarunta ce ka nuna wajen taimakon addini, kamar yanda ya zo a hadisin Abu Huraira, farkon waɗanda za a kona wutar jahannama da su. Ga aiki amma ba lada. Haka zalika wanda yake aiki ba akan shiriya ba, kamar yanda nasara suke yi, suna wahal da kansu. Ga sunan a cikin sauma'a sun hana kansu aure, sun hana kansu cin abinci mai daɗi, sai azabtar da kansu suke yi. Mutum ya kwana akan gadon ƙaya wai dan ya hana jikinsa jin daɗi, Allah bai dora masa ba. Ya hana kansa aure, ya hana kansa jin abinci mai daɗi, ya hana kansa shiga inuwa, yace shi azabtar da kansa zai yi. Ganin yin haka wai shine zai nuna kan cewa yayi ma Allah. Shi ko Allah mai zaka yi masa? Mai zaka yi ma Allah abinda baya da shi? Allah bai so, ba so yake azabtar da kai ba, ba so yake ya ga kan cewa kayi masa wani abu da zaka burge shi ba. In wannan yake so, Allah sai yayi halitta wanda yake abinda zai ta kenan. To duk wanda ya bauta ba akan da'a ba, ba akan shiriya ba, haka karshen sa yake, shine bil al-akhsarin a'mala. An tambayi Sa'd ibn Abi Waqqas cewa su wane ne waɗannan waɗanda suke al-akhsaruna a'mala, sune ƴan khawarijawa? Sai yace a'a, yahudu da nasara ne. Yace domin yahudu ba su yarda da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saboda haka duk addinin da suke yi ba zai amfane su ba tunda sun karyata Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasara sun karyata aljanna, sun karyata rayuwar aljanna, abinda a bisa abinda Sa'd ibn Abi Waqqas ya faɗa kenan. Yace amma su khawarijawa su ne alladhina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqi, wanda suke warware alƙawarin Allah bayan an ɗora shi. Amma sayyidina Ali ya fassara wannan ayar akan khawarijawa, saboda suna yawan sallah, har mutum zai, har musulmi sahabbai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace za ku raina sallar ku akan sallar su, za ku raina tilawar ku ta alqur'ani akan tilawar su ta alqur'ani, amma sun fice daga addini. Saboda me? Saboda ba akan shari'a suke ba, ba akan shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke ba. Saboda haka duk wanda yake wahal da kansa cikin ibada, alhali kuma bai yi ruko da asalin nan nata guda biyu ba, ikhlasi da mutaba'a, to ya shiga cikin wannan ayar. Allah ya kiyashe mu. Allah ya ce ulaiikal ladina kafaru bi ayati rabbihim, waɗannan masu wannan hali wanda suka fi kowa tabewa wajen aiki sune wanda suka kafirta da ayoyin ubangijinsu. Waliqa'ihi, da kuma haduwa da shi, tashin alkiyama. Kun ga an sake ambatansa domin shine maqsudin surar, wanda suka kafirce da ayoyin Allah da yake nuna musu, da kuma haduwa da shi. Fahabiqat a'maluhum, dan haka ayyukansu suka baci. Fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazna, dan haka rana alkiyama ba za mu tsayar da ma'auni a gare su ba. Ma'ana ka san me yaushe zaka auna abu, ba sai kin yana da kima ba, shine abin da yake da kima shi zaka auna shi, kamar zinare, kamar azurfa, kamar abincin da ake ci. Amma abin da yake bashi da wani kima, kamar ciyawa, yanzu ciyawa kace zaka zo ka auna ta, sai dai ka sayar da dami, ba zancen kai awon kwano a cikin ciyawa ko awon sikeli. To Allah ya ce fala, wato aikin su bashi da wani kima, dan haka ba ma za a sanya musu mizani ba. Ma'ana ba su da wani kima a wajen Allah. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yu'ta bir rajulus samin al-azim yawm al-qiyama, فلا يزن عند الله جناح بعوضة za a zo da mutum mai kiba kato ranar alkiyama amma a wajen Allah ba zai kai nauyin wato fuffigen sauro ba wanda ya nuna kan cewar wani ya daga cikin abin da yake cewa malamai sun ce ranar alkiyama a wato mizani ana auna littattaf ana auna ayyuka Allah ya musu jiki a auna su ana auna takaddun da aka rubuta ayyuka ana auna shi kansa mai aiki to wannan shine ba su da wani nauyi saboda duk aikin da suke aikin banza ne amma imani kuwa shine yake nauyi akan mizani shi yasa Abdullahi ibn Mas'ud da yake dan karamin mutum ne a tsaho dan in mutane suna zaune in yana tsaye kusan tsawon su daya to wata ran ya hau kan wata bishiya zai tsunko asuwaki sai aka ga yar makengemar tasa kafar tasa asiri da ya kankanuwa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga a fuskar sahabbai yace la'alla kuna mamakin sirantar kafar sa da kankantarta yace wallahi a wajen Allah sun fi dutsen Uhud nauyi to wanda suke da kima kenan to haka kuma yake gabaki ɗaya ilimin kufa da malamanta shine ya kai musu gashi ba wani abu ba amma manyan malaman kufa Alqamah bin Qais An-Nakhai da su al-aswad ibn yazid an-nakhai da su amiru sha'abi da su abi abida da abidatu salmani manyan malaman kufa wanda suka kafa ilimin alqur'ani da hadisi da fiqhu a kufa da almajiran sa ne haka yake tafiya suna sa shi a baya ai suna sa shi a gaba yana bayan su sai ya ki suna bayan sa sai ya ki yace kaskanci ne ga mai bi kuma fitina ce ga wanda ake bi ko dai ku tafi tare da ni ko ku kyale ni in tafi ni kadai ba a rufe masa baya shi ya kai ilimi kufa baki daya amma ga halittarsa saboda haka abun ba a zahiri bane abun da yake nauyi a wajen Allah shine imani da aiki kyakkyawa zalika jazaohum wannan shine sakamakon su jahannamu ita ce wutar jahannama bima kafaru saboda kafircin da suka yi wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa kuma suka rike ayoyina da manzannina a matsayin wato izgili ba ma abin izgili ba suka dauke shi izgili wato isa matuka wajen izgili da ayoyin Allah da manzannin Allah yau su ce yau su sufanta shi da makaryaci gobe su sufanta shi da wanda aka sihirce shi gobe su ce masa su kira shi da alkunya mummuna su ce ibnu abi kabsha saboda shine mujin wanda ta shayar da shi a danganta ta ga shi wato a hana masa ma nasabarsa duk izgili da annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa mutun ya guji izgili da alqur'ani ya guji izgili da abinda aka ce sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne akwai zamani da da sai kaga idan mutun ya sa gajeren wando ya dage guyuwar sai yana kokarin koyi da sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ah zaka tsallake kwatami zaka yi ne wai ana masa izgili to wannan idan mutum ya san sunna ce yake yin haka ya sa kansa cikin hadari duk abin da ya tabbata an danganta shi ga Allah da manzansa da ayoyin Allah to mutum ya guji izgili da shi domin gashi shine sakamakon waɗannan da suka shiga cikin wutar jahannama da Allah ya bai ba su wata kima ba ba su ma da wani mizani da za a auna su akai na'am
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها عوجا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
To kamar yanda yake tsarin alqur'ani da uslubinsa, idan ya fadi halin waɗanda suke kafirai, matsiya waɗanda suka hadu da tsiya, waɗanda suka hadu da fushin Allah, to sai kuma ya fadi halin waɗanda suke masu imani da irin karamar da Allah madaukakin sarki ya yi musu, domin waɗanda suke kafirai su san cewar wato akwai damar su ma su bar kafirci su dawo su yi imani, domin shi kafircin nan ba haihuwar mutum ake da shi ba, zaɓar sa yake yi. Haka shi ma imanin nan ba haihuwar mutum ake da shi ba, shigarsa ake. To saboda haka wannan dam in akai haka, dan mutane waɗanda suke kafirai su fita daga kafircin, dan ba lazimi bane su shiga imanin, domin ba haihuwar kowa ake da shi ba, shigarsa ake yi. To sai Allah yake innal ladina amanu, lalle waɗanda suka bada gaskiya wato suka yi imani, wa amilus salihat kuma suka aikata ayyuka na gargari, kanat lahum jannatul firdausi nuzula, to aljannatai na alfirdaus sun kasance, ta kasance a gare su a matsayin abinda ake bayarwa na saukar baki, wato dinda za a bakunci lahira, yayin da wadansu ake masu jahannama ta zamanto lil kafirina nuzula, ita ce saukar bakin kafirai. To su kuma waɗannan muminai masu yi aiki na gari, aljannatul firdaus ita ce wato masaukin abin saukar baki gare su a ranar alkiyama. Aljannatul firdaus, aljannatu na alfirdaus, alfirdaus annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara ma'anarta da kansa, yace yace idza sa'altumullaha fas'aluhu alfirdaus al'ala fa innahu awsatul janna wa minhu tufajjiru anharul janna wa fawqahu wa fawqaha arshur rahman. Idan za ku tambayi Allah, to ku tambaye shi aljannatul firdaus, domin ita ce aljanna da take ita ce madaukakiya, mafi kyan aljanna ita ce madaukakiyar aljanna. Dukkan koramu na aljanna da suke daga gare ta suke bubbugowa, daga nan can ne asalin dukkan koramu na ni'ima na aljanna. Sannan kuma samanta, wato rufinta sama da ita, babu wata sama sai al'arsh. Inda kun san sama gabaki daya da abin da ya kewaye ta, ita sama gabaki daya, al'arsh ya kewaye ta. To kamar yanda mu nan duniya muke ganin sama, to yan aljanna al'arsh suke gani, yan aljannatul firdaus al'arsh suke gani. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace in zamu roki Allah mu roke shi, shine Hausawa suke ce in zaka roki Allah ka roke shi da babban masaki, hikima ce Hausawa suke, ka roke shi mafi kokolin ta aljanna, Allah ka ba mu ita. Khalidina fiha, su masu dawwama ne a cikinta, la yabghuna anha hiwala, ba sa neman mu sanya da ita, ba sa neman a canza su a kai su wani waje, ba sa neman mu sanya, wato ta yi musu, babu abin da ya kai irin nutsuwar zuci, ka ji kan cewa kai abin halin da kake ciki yayi maka, baka neman wani canji, sai ka miƙe kafarka, baka jin wani tsoro, baka jin wani shayi. Shi yasa wannan sifa da Allah ya faɗa ta isa matuƙa wajen cewa Allah ya san halittar mu. La yabghuna anha hiwala, ba sa neman mu sanya, duk wanda ya san yanda abin da zai faranta ma dan adam rai, ba za ka faɗa abin da ya fi wannan ba. Qul law kana al-bahru midada, Allah ya ce to kace, shi ma wannan abu ne muhimmi, shi yasa aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ce ne, law kana al-bahru midada, da teku duwansa wato tawadace wanda ake rubutu da ita, likalimati rabbi, domin rubuce kalmomin ubangijina, ma'ana abubuwan da Allah ya sani, su ne duk abubuwan da Allah ya yi, ba wai ilimin Allah ba. Kukula, akwai bambanci tsakanin ilimin Allah da abin da Allah ya sani, da ma'lumati ɗinsa. Ma'lumati ɗin Allah, abubuwan halittar Allah suna da iyaka, Allah ya san su, su ne waɗanda ya halitta, amma abin da Allah ya sani, hatta abin da yake ma ba a san a san shi ba, Allah ya san shi, abin da ba a yi shi ba, Allah ya san shi. An fahimta? Yanzu a ce kafirai su ce a dawo da mu bayan ranar lahira a dawo da mu rayuwar duniya ai kaga babu wannan ko to amma Allah ya san wannan walau ruddu la'adu limanuhu anhu abinda shine abinda suke cewa wama lam yakun an law kana kaifa yakun da abinda ma bai kasance ba da zai kasancen yaya zai kasance Allah ya san shi to saboda kana ana maganar al-ma'lumat na Allah da teku za ta zamanto za ta rubuta abubuwan da Allah ya sani a kidaya su dai bayan daya lana fidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi da teku ruwansa da ya kare kafin abubuwan wato kalmomin ubangiji na a ce sun kare walau ji'ina bi mithlihi madada dama mun zo da tamkar sa a matsayin kari na tawada domin a ci gaba da rubutun saboda haka ma'ana ba su da iyaka haka yake ma'lumatullahi ba su da iyaka saboda abu ne wanda ya rataya da hatta abin da bai kasance ba akwai shi ya shiga cikin ilimin Allah to wannan yayin da Allah ya ce ma yahudawa wa ma utitu min al-ilmi illa qalila suka ce ta yaya zaka ce an ba mu ilimi kadan kamar yanda ya zo a cikin riwayoyin tarihi bai zo ba da hadisi sahih da riwayoyin sa hadisi wala a cikin kutubu asbabin nuzul a cikin littafin sira ya zo sai suka je suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaka ce mu da aka ba mu at-taura wa fiha tafsila kulli shay akwai rarrabewa na dukkan abu sannan kace ba a ba mu ilimi ba sai kadan to sai Allah ya saukar masa da wannan aya ce haba ku tawallu umana ba ku ji kissar khidr ba tare da annabi Musa shi kansa wanda aka ba mu at-taura an nuna masa abinda bawan Allah ya sani shi bai sani ba ballantana shi kansa Allah sannan yaushe za ku rinka alfahari cewa wai an ba ku ilimi akan ilimin Allah to sai wannan domin a nuna tawazu sai Allah ya ce qul innama ana basharun mithlukum ce ne ni kawai mutum ne tamkar ku wato ban fita daga da'irar bashariya ba ya zuwa ga zama mala'ika ko samun wani abu na tasarrufi irin na ubangiji ko samun ilimi irin na Allah wanda yake bashi da iyaka a'a saboda haka in kuka ce kuka yi min tambaya ni ma ina jira ne abinda aka yi min wahayi in gaya muku ba wai na san komai bane domin wanda ya san komai shine wanda yake te kuma ba za ta iya rubuce kalimat din sa ba wannan tawalu ne na manzon Allah aka koya masa yayi sallallahu alaihi wasallam cewa ni mutun ne kamar ku kawai ma'ana ban ketare wannan ba sai dai yuha ilayya wannan na kebanta da ku cewa ana wahayi ya zuwa gare ni annama ilahukum ilahun wahid cewa kadai dai ubangijinku ubangiji ne guda daya faman kana yarju liqa'a rabbih dan haka duk wanda yake kaunar haduwa da ubangijinsa shine yana san yana kaunar cewa zai samu kyakkyawar haduwa da Allah ranar tashin alkiyama da kuma sakamako faly'amal amalan saliha to yayi aiki aiki nagari wala yushrik bi'ibadati rabbih ahada kada yayi tarayya da uta da bautar ubangijinsa da wani da daya kowa ne da kowa kada yayi tarayya da shi wajen bautar ubangijinsa ba kawai kada yayi shirka babba ba hatta karamar ma shi tace tariya kada yayi to wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahabba liqa'a Allah ahabba Allahu liqa'ahu duk wanda ya so haduwa da Allah Allah zai so saduwa da shi sai Aisha tace ya rasulullah kowannen mu baya son mutuwa ba haduwa da Allah sai an mutu to ya kuma wannan zai kasance wanda an ce wanda Allah yake son haduwa da Allah Allah zai so haduwa da shi wanda baya son saduwa da Allah Allah baya son haduwa da shi to da wanda baya wato kenan wanda baya wanda yake son mutuwa Allah zai so haduwa da shi wanda baya son mutuwa Allah bai so haduwa da shi ba to waye ku baya wanda yake baya son wanda yake za a ce shi wannan yana son mutuwa shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mata a'a ba haka bane ya Aisha shi kafiri idan mutuwa ta zo masa sai ya ga sai a nuna masa irin azab irin abin da zai samu na fushin Allah sai ya ki saduwa da Allah to Allah ba zai so saduwa da shi ba shi ko mumini idan mutuwa ta zo masa sai Allah ya nuna masa irin rahmar Allah sai ya so saduwa da Allah sai Allah ya so saduwa da shi shi yasa yayin da mutum yake a ƙarshen rayuwarsa ko aka ga alamar wato saukar ajali to sai ai tai masa abin da zai kwadaitar da shi ga haduwa da Allah ai ta tunatar da shi irin sallar sa irin azumin sa kai Ramadan kai Ramadan da yawa kaje kai kiyaye jami'i kai tilawar alqur'ani kana son Allah kana son annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaka hadu da Allah zaka hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yana cikin kyakkyawan zaton da kake masa cewa zai yafe maka abinda zai sanya masa raja'i to wannan raja'in ake so to shine duk wanda ya so saduwa da Allah sai Allah ya so haduwa da shi wannan shine karshen wannan sura kun ga sai ta kare da abinda ta fara da shi ta zo ne da jawabi akan tambayoyi da aka yi shine aka bayyana jawabin daga cikin ilimin Allah wallau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi kuma ta kunshi abinda babban darasin da take nunawa shine kadaita Allah da bauta da imani da ranar lahira da kyawawan ayyuka asali guda uku tauhidi imani da ranar lahira da kyawawan ayyuka shine faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbih ahada Allah ya hada mana waɗannan usul guda uku Allah ya kare mu da kariyarsa Allah ya shirye mu da shiriyarsa Allah ya bamu albarkacin wannan sura wannan sura da ta zamanto kariya daga fitunu kariya daga dujal kun ga irin abin da ta kunsa saboda abin da ta kunsa na waɗannan usul guda uku imani da Allah da imani da ranar lahira da kyawawan ayyuka mu rike su wannan ya ishi mutum guzurin wannan rayuwa idan ka rike waɗannan usul guda uku ba abin da zai jijjiga ka to hakika kuwa zaka samu kyakkyawar saduwa da Allah kafin